بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعكم أنا قارئ جدد قوديا الله سبحانه وتعالى وعند تشنهوري وصد مفنسا مكتوانا سافية أصبر يومنا 29 وتر ربيع الآخر هجرا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفر دبود أليه لدى 40 أكو هكذا ينتوراوا يومنا هلغ وتنبو مشاديو shekara ta 2021. Mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabul tauhid alladhi huwa haqqullahi alal hadith na babban malamin addinin musulunci al-imam al-jalil Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya masa gafara. Kafin mu shiga karatu muna ƙara jaddada ta'ziya ga ƴan uwa akan rasuwar malam Jibril wanda aka yi janaza shekaran jiya. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa da sauran mamatan musulmi ga baki ɗaya. Muna fatan Allah ya mana gafara idan mutuwar mu ta zo ta sa mu cika da imani. Muna nan a cikin wannan babi na 61 babu ma ja'a fi kasarati al-halifi. Idan ba ku manta ba, mun fara karatu a cikin wannan babi wanda malam ya buɗe babin da yazo zai magana akan yawan rantsuwa. A karatun da muka yi a wancan karo, mun ji cewa ya wajaba kowane musulmi ya girmama sunan Allah subhanahu wa ta'ala, kada kuma musulmi ya maida sunan Allah abin wasa har ya zamto bakin shi ya zama ɗanye da rantsi. Tunda rantsuwan nan ana yin ta ne da sunan Allah subhanahu wa ta'ala, dole bawa ya kiyaye alfarman sunan Allah ya kuma ji kwarjanin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyansa. Ya kasance rantsuwa ba a yin ta sai idan ta kama, idan ta kama babu laifi a yin ta, amma idan babu dalilin rantsuwa to babu abin da kuma zai sa a yi rantsuwa. Danyanta baki da rantsarin tsi, wannan na nuni akan cewa girman Allah bata zauna a cikin zuciyar bawa ba. Da haka wannan yana daga cikin wajibai, ya wajaba kowane mutum ya tsara harshen shi, ya kiyaye harshen sa, ya ɗauki sunan Allah subhanahu wa ta'ala da ƙima, ya mutunta sunan Allah subhanahu wa ta'ala, kada ya riƙa sakin sunan Allah a kowane irin ƙaramin abu ko babba, musamman rantsuwan da ke da alaƙa da ƙuduri daga cikin zuci. Kamar yadda muka yi bayani a wancan karan, akwai lagowar yamin irin rantsuwan tsinin da kullum wanda ya riga ya kama bakin mutane ba tare da ɗaurin niyya ba, irin wannan Allah yakan gafarta shi. Amma rantsuwan da ake ɗaura mata niyya sai mutum ya maida irin wannan ruwan tsohon kuma ya zama ɗanye a harshensa, to irin wannan alama ce wacce take nuni akan cewa bawa bai girmama Allah subhanahu wa ta'ala irin yanda ya dace ya girmama shi ba. Malam ya kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wahfazu aymanakum. Muka ce wannan sashen aya ce daga cikin ayat cikin suratul ma'ida, wanda farkon ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وما لن يبوئي بابا دونا آية يكاوف أن الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. الله بعد أمرنين واجبي akan cewa ya wajaba kowa ya kiyaye rantsaran ɗansa. Malaman tafsiri suka yi fassara guda uku a wannan gaba kamar yadda muka yi bayani. Fassara ta farko wanda al-Imam Muhammad ibn al-Jarir al-Tabari ya kawo, cewa ma'anan wannan shine idan kun yi rantsuwa kada ku yin kafara idan kafara ta kama ku. Sannan an cigo daga Sayyidina Abdullahi dan Abbas cewa ma'anan wahfazu aymanakum shine kar ma ku yi rantsuwan, ay la tahlifu, kar ma ku yi rantsuwan. Sannan an cigo daga waɗansu daga cikin magabata suna cewa ay la tahnafu, kada ku karya rantsuwan ku bayan kun yi. Da wannan sai muka fahimci ashe ayan tana da duka ma'anonin guda uku, cewa umarnin da Allah ke badawa na farko dai a tsara harshe kar a riƙa yin rantsuwan sai babu dalili. Idan kuma mutum ya yi rantsuwa to kada ya karya rantsuwan. Shine muka bada misali cewa kar ka yi rantsuwa ka ce zan yi sai kuma ka yi, ko ka yi rantsuwa ka ce ba zan yi ba sai kuma ka yi, kaga ka karya rantsuwanka. To wannan haramun ne a shar'ance. Sai dai kamar yadda muka yi bayani, babu laifi idan mutum ya yi rantsuwa cewa ba zai yi wani abu ba, ko kuma ya yi rantsuwa cewa zan yi wani abu sai ya ga cewa yin ko rashin yin ya fi alkhairi. To kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, to sai mutum idan ya rantse ne ya ce ba zai yi ba, to sai ya yi, sai ya zo ya kafara. Kamar yadda Sayyidina Abubakar ya yi rantsuwa a kan cewa ba zai ci gaba da ciyar da misa ba, ba zai ci gaba da kula da shi ba, amma kuma daga baya ya fahimci cewa hakan ba shi ne alkhairi ba, sai ya kafara rantsuwansa kuma ya ci gaba da ciyar da shi misa ɗin, saboda ya yi mana Aisha kazafi. To idan mutum ya yi rantsuwa ya ce ba zai yi ba, sai ya ga cewa ya yi shi ne alkhairi, to sai ya kafara, sai ya wato sai ya yi abin da ya ce ba zai yi ba, sai ya kafara rantsuwansa. Kamar mutum ya ce wallahi ba zan ƙara zuwa makaranta ba, sai ya ga cewa to idan kai haka zai halaka, to sai ya kafara sai ya ci gaba da zuwa makarantansa. Ko kuma ya ce wallahi sai na je gidan giya, ko kuma sai na je dandalin shaye-shaye ne ma na sha wiwi, sai ya ga cewa wannan ba shi ne alkhairi ba, sai ya ƙi zuwa sai ya kafara rantsuwansa. To sannan kuma idan mutum ya yi rantsuwan sai ya kasance kuma bai aiwatar da dai abin da ya rantsuwan a kai ba, kaga kafara ta riga ta kama shi kenan. To Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da kar a ƙi yin kafara. Kafaran mun yi bayaninta a wancan zama cewa ɗayan abubuwa ne guda huɗu, uku a jere ɗaya kuma a ware. Abu na farko fa kafaratu it'amu 'ashrati masakin, a ciyar da miskine guda goma, aw kiswatuhu, ko a yi masa tufafi, aw tahriru raqaba, ko kuma a yanta wuya a yanta bawa. Waɗannan su ne Allah subhanahu wataala ya kawo su da yanayi na zaɓi, aw kaza aw kaza aw kaza, waɗannan abubuwa guda uku. Ko dai ka yanta bawa ko baiwa ko mace ko namiji, ka siye ta suna cikin halin bauta ka yanta ta, kai kafara kenan. Shi ne muke cewa a yanzu ba mu da bayi, amma wallahi alamu ko zai shiga ciki a ce mutum an yi kidnapping ɗinsa, ka biya kuɗin fansa miliyan biyu ko uku ka karɓo shi, ko zai shiga cikin ƴan tawiya, wallahi alam. Amma dai yana iya ɗaukan haka ɗin, yana iya ɗaukan haka, saboda yanzu ba mu da bayi da aka yi yaƙi aka kama su a matsayin bayi. Yanzu ƴaƴan da aka mai da su bayi ƙarfi da yaji su ne 'yan Najeriya da ake bi ana kama su ana garkuwa da su da 'yan sinkar komai. Kai ɗa ne ba bawa ba, amma zuwa an gina ka ji ana cinikinka har ana ba da tarinka. Hakan kama wasu sai waɗansu su taran mu su kusara mana da shi akan miliyan biyu, su kuma sai su nemi miliyan uku. To Allah ya sauka. To Allah subhanahu wataala ya ba da umarnin ko dai a 'yan tawiya ko kuma a ciyar da mutum goma su ci abinci su ci su ƙoshi, shi ne asali. Dan uwa ya ƙara bayani cewa a ba su ɗanye, ko ɗanyen ko wancan aka ba su biyu ya yi, amma dai ala ayyi hal it'am, a ciyar da su. Yawwa, a ciyar da su. Idan ka ba mutum abinci ya ci ya ƙoshi, to ka sake wannan abin nan da Allah subhanahu wataala ya tsora maka, ko kuma a yi musu tufafi. Wannan shi ne abin nan matakan kafara guda uku da Allah ya bada zaɓi, duk wanda ka ga dama a ciki idan ka yi yayi. To idan baka samu ɗaya daga cikin waɗannan ba ne, kuma Allah ya san irin daman da ya baka, ya san irin halin da ya baka. Idan baka samu daman waɗannan ba, to fa siyama salatati ayyami sai kai azumin kwana uku zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafarar rantsuwanku idan kun yi rantsuwa amma sai Allah ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwanku kada ku rika yin garajen yin rantsuwa idan kun yi rantsuwa kada ku karye rantsuwa in kuma karye rantsuwan ta kama tilas to ku yi kafarar abin da kuka yi duk da mun gabatar da waɗannan bayanai a zama da ya gabata malai ya kawo wani hadisi daga sayyidina Abu Huraira yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al-halifu manfaqatun lis-sil'a mamhaqatun lil-kasb rantsuwa ta ƙarya tana shigar da haja cikin sauki takan kuma shigar da haja da ƙarima akan farashin da kake nima amma kuma tana tauye albarka da alkhairi na haja saboda duk wanda ya rantsuwa cewa wallahi na kane shi akan naira 1000 ne to duk zuciyar mummuni ba za ta yi tunanin cewa wannan magana ƙarya ba ce wallahi na kane shi a naira 1000 ne to wani zai ce mishi to zan baka 200 alhalin ya kane shi akan naira 500 ne ko naira 600 kaga haja za ta shiga da sauri kuma za a samu ƙarin farashi a bisa ƙila idan da bai rantsuwa ba to ana iya ganin wannan amfanin a zahiri amma kuma mamhaqatun lil kasbi tana tafiyar da albarka kamar da yazo a cikin riwaya wata riwaya ta Imam al-Bukhari abin nan mamhaqatun lil barakati haka ya kawo tana tafiyar da albarka na hajin da mutum ke yi ke saidawa mun yi bayani akan cewa ma'anar tafiyar da albarka shine ko dai Allah subhanahu wataala ya ta jefa ma wannan dukiyar ta ka ja'ifa da bala'i gobara ne an sace ne wani abu mai kama da wannan ko yara su ta ɗiban dukiyar suna ɓanna da ita duk wannan yana daga cikin alama da ke nuni akan cewa an cire albarka akan dukiya wani lokaci kuma Allah subhanahu wataala zai kuntata mai dukiya gashi na samun kuɗi ne yawa amma kuma Allah ya jarace shi da cututtuka da bala'o'i wanda yake ana samun kuɗin ana kashe su ne a cikin abin da yake jarawa wanda aka jarace shi da ita ana iya jefa masa rashin lafiya ya taran tsaran sai ya samu kuɗi amma kuma kuɗin ya ƙare wurin sayan magani kila ma sai da ya hada da bashi ko kuma kuɗin ya ƙare a wato ainihin gyara gidanka da Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da rushewa bayan ambaliyar ruwa ko kuma yayi wankwanu ko wani abu mai kama da haka to wannan dai yana daga cikin alamu na rashin albarkan dukiya ko kuma Allah subhanahu wataala ya sanya ga dukiya amma kuma mutum yana rayuwa na kaskanci da walakanci ga dukiya yana da ita amma baya iya cirewa ya ci ko ya sha ko ya sutura a cikinta baya iya cire wannan dukiya ya alkhairi ya taimaki makwabta ya taimaki ɗan uwan shi na jini wanda su suka kowa girman haƙi a wuyansa ya taimaki sauran talakawa baya iya cire dukiya ya taimaki addinin musulunci to kaga duk dukiyar da take gata amma mutum ba zai iya cin ta ba mutum ba zai iya yin alkhairi da ita ba ga ɗan uwansa ko ga makwabtansa ko ga talakawa ba zai iya taimakon addini da ita ba me amfanin wannan dukiyar ta zama dukiyar banza ba ta da albarka ba ta da alkhairi sai dai kawai mutum ya ta shan azaba gurin ƙididdige ta yanzu kuɗi na ya kai 7 million yanzu ya kai 8 yanzu ya kai 9 amma dai suna nan a cikin account ba a taɓa su akan iya kwana a gidan ba a ci ba in ma za a ci ba za a ci ne daɗi ba akan iya zama a yi ta ɗamo-ɗamo da yunwa ana ɗamo-ɗamo da rashin lafiya harkar rashin lafiya ya kama ba za a iya zuwa a cire naira 2,000-3,000 a je a sai magani ba in ma za a sai maganin aka ce ga mai tsarin shi ne ainihin original kenan mai kyan ga ko mai arham sai ce to a bashi mai arham ba zai iya cin dukiyar ba kuma gashi yana da ita to kaga wannan alama ce karar da ke nuni akan cewa wannan dukiya ba ta da albarka ku dauki wannan ka'ida duk dukiyar da kaga ba a amfana da ita to ba ta da albarka duk dukiyar da ma'abocinta bai amfana da ita a rayuwarsa iyalinsa ba ta amfana da ita addini bai amfana da ita makwabta da sauran talakawa ba ta amfana da ita ba ta da albarka wannan dukiyar ƙarya ce sai dai kawai lissafi na banza a ce yana da gidaje guda 30 to sai kai mu addini ne ne da gidajen ku guda 30 sai ka ce mu kiwa ne sai ka rufa mu wani asiri ka ga wannan dukiya in dai kawai za a ce lissafin ta ne to ba ta da albarka duk da mun gabatar da wannan bayani wancan zama da muke sannan muka shiga hadisin Salman wanda mun ji wane ne Salman ko dai Salman al-Farisi ko kuma Salman bin Amir al-Dabbi kamar da malamai suke kawo ko dai wancan Salman ko wani mun ji cewa Salman al-Farisi shine farkon mutumin da ya musulunta daga kasan Farisa kasan Iran duk da kasancewa a wancan lokaci ba wannan Iran din da kake gani a yau ita kadai ce kasan Farisa ba ta hada da kasashe da yawa wanda suke karkashin ta a wancan lokaci to shine dai mutum na farko da ya musulunta kuma ana kiran shi Abu Abdullah ana kiran shi Salman ibn al-Islam wane ne baban shi ce babana shine addinin musulunci da aka kaga Salman ya ta kowa ga san uba a cikin mu don kowa ka daga shi ka cewa ya baban ka zai ce maka wani ce maka babana Abdullah wani zai ce babana Muhammad wani zai ce babana Sulaiman shi ko ce shi Salman ne dan addinin musulunci to dan haka mun ji kadan daga cikin bayanin sa to ya kawo hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa akwai waɗansu mutane guda uku Allah ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba suna da azaba ne ranar tashin alkiyama Allah ka kare mu wato Allah ba zai magana da su magana ta yadda da aminci ba Allah ba zai tsarkake su ba daga zunubansu ba zai gafarta musu laifukansu ba sannan kuma Allah sai ya azaba cewa ɗanɗana musu kuɗa a cikin wutar jahannama mutum na farko shine dattijo amma mazinaci mai budurwar zuciya Ushaymit muka ce an kawo shi da Ushaymit asali Ashmat sai aka kawo shi Ushaymit da tasghir an yi wannan ne saboda a walakanta shi gashi dattijo amma ya cancanci walakanci ashe akwai dattawan da yake dattawan banza ne sun cancanci a faɗe su da siga na walakanci a tozata su saboda irin munin aikin da suke yi duk tsohon da ya je yana zana babu wata sha'awa a tare da shi a wannan lokacin da za ta iya tunkuɗa shi ya je ya faɗa zuwa ga zana amma saboda budurwar zuciya da gurɓacewar zuciya da laifi ya riga ya surroundin ɗinsa ya riga ya nutsa a cikin zunubi da halaka sai kaga tsoho kuma ya koma yana can yana zana yana bin ƴan mata irin wannan tsoho Allah ba zai magana da shi ba magana ta rahama ranar tashin alkiyama Allah ba zai gafarta laifukansa ba sai an kona shi a cikin wutar jahannama irin wannan bayanin da ake kawo a cikin hadisi cewa Allah zai keɓe da waɗansu mutane ya tabbatar musu cewa kun yi laifi iri kaza da iri kaza da iri kaza ce ya Allah mun yi Allah ce to na fitarta ku a duniya a nan ma ba zan kallaka ku ba ku shiga aljanna to shi ba zai samu irin wannan ba in dai tsoho yana zina to ba zai samu irin wannan gatan ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya azabtar da shi azaba ne da zai shiga cikin jahannama Allah ka kare mu daga wannan fitina mutum na biyu shine talaka amma kuma mai girman kai gashi duk dalilan da ke jawo girman kai shi ba yi shi abubuwan da ke jawo girman kai ko dai mutum ya ga shi mai kuɗi ne sai ya ga na wadata daga mutanen unguwa sai dai su zo guri na nima wannan sai ya ba shi dama ya rika take gaskiya ko kuma yana walakanta mutane to shi wannan talaka ne fitik bai da komai ko kuma sai mishi matsiyaci tunda yana da girman kai kaga matsiyaci ya kamata su yi mishi to shi bai da komai sannan shi ga shi ba mulki yake da shi ba ballantana a ce ya ruɗu da mulkin sa mai yiwuwa ma kila ba wani kyakkyawa ba ne idan mutum ya auna ya ga cewa shi kyakkyawa ne kamar mace ce misali ta ga ita kyakkyawa ce masu zuwa neman aurenta suna da yawa kowa ya ganta sai ya lashe baki ya ga ina ma da zai samu sai dai hausa rashin kila wani ya ce ni wallahi ba ruwana da ita misali nake badawa ya ce ni ba ruwana da ita wallahi ko an bani ma bana so saboda ya san ba zai samu ba amma idan da zai samu a zai nima misali an ba gaskiya ba akwai wani bana Allah da na gan shi akwai wani shi sunan shi mijin fara Allah ka san miki shi mijin fara an kace mishi mijin fara ka bunge shi zai jinjina maka mijin fara ya godiya kun gane mijin fara zai godiya ya abun nan ya dindina maka kaya ga shi kaya mishi abun nan to a gefe guda kuma sai muka samu wani mutum shi ko mijin baka sai ni je ina tattauna shi nace kai mijin baka nace malam nagode nagode nace al'amarin nan da gaske ne nace wallahi da gaske ne nace kai yanzu ba za ka sosara ba yace ni da fara sai dai aljanna nace Allah ya mijin baka ka bari nace wallahi tallahi in dai a duniya ne to ni dai ba na ba fara nace amma in na samu baka alhamdulillah to haka mutane suke to amma dai ala'ayyar dai ko baka ce ko fara ne kowa yana son cin ko ba ta ba akwai baka kyakkyawa akwai fara kyakkyawa na dai san ba dai kun fi ni sanin kyawawa tunda kun fi ni mu da ido akan al'amar to kina shi ba ba kyakkyawa bane kaga wanda yake shi kyakkyawa ne ana rubin sa kaga ba mamaki ya rika walakanta jama'a misali in yayi wannan a iya cewa kawai ya rishi kyakkyawa ne ko kuma a ce yana da dangi shi dan dangi ne ko na bai kama da haka to shi wannan talaka ne duk ba shi da wadancan amma kuma ga girman kai menene girman kai shine take gaskiya in an gaya masa gaskiya ya karama in an gaya masa gaskiya ya karama ko kuma ya rika toza ta mutane fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku yi nazarin wannan sifan ku gani galibin talakawan Najeriya haka muke ku yi nazari da kyau ku gani idan muna zaune da yara haka muna dan kallo haka a talabijin suka rika nuna kasashen larabawa musamman irin su Tunisia irin su Misra haka da waɗansu ƴan kasashe na larabawa za ka ga akwai wata ɗabi'a da suke da ita ɗabi'a ce ta raha amma mai amfani kawai sai a samu wata ƙungiya ta da'awa sai ta shirya cewa wannan satin misali zan bada a ce satin sahabbai abinda suke shi ne za a tattali kyaututtuka da yawa ko ƴan littattafai ne ko shingam ne ko biskit ne ko ƴan huluna ne ko ƴan riguna ne haka sai a zuba su a motoci daban-daban a sanya su a hanyoyi daban-daban kawai idan ka zo wucewa sai a tsira kai malam dakata ga mutum ana ɗaukan hoto haka ana video coverage sai a tsira kai salamu alaikum malam tsaya da Allah zan yi maka tambaya akan sahabbai wani sahabi ne suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa hijira suka shiga kogo sai kaga mutum ya wallahi ba a gari ka gani wani ya ce ya sani wani ya ce bai sani ba sai kaga an yi abin cikin raha da mutunci a rabu wani bai sani ba a yi mishi bayani ya yi ta godiya wani a tambaye shi a cikin abin da ya shafi alqur'ani akwai wata aya a cikin alqur'ani mai girma duk wanda ya karanta ta da daddare shaydan ba zai kusance shi ba wani ya ce fata wani ya ce qulhuwallah wani ya ce aqul kursi daga ƙarshe duk wanda bai daidai ba sai a gyara mai kuna jin irin wannan zai yi a cikin al'umman mu wallahi ka tara wani a anguwan ku kar ka je nefa ka tambaye shi malam da Allah ga tambaya kila kuma a ce gashi ana dauka da Allah wani sahabi ne manzon Allah ya ce idan ya bi ta hanya shedan ba zai bi hanyar ba wani sai ce uban ka ne ku lura da kyau ku gani ɗabi'ar mu kenan fa ɗabi'ar mu kenan kun fahimta ɗabi'ar mu kenan wani an ce maka zaki zai ni ne za a rena ni ne za ka bakai mu wannan tambayar sai ya faɗa sai zagi na rantse maka da Allah wani yana iya koɗa mamaki kun gani amma su a ɗabi'ansu za ka ga a tsaya a yi wannan abin cikin mutunci da wasa da dariya in ka sani ka faɗi in baka sani ba ka ce baka sani ba kai ta cinka da ƙarshe a gyara maka shikenan in ya huce wuri suna yawan yin wannan to ba larabawa kaɗai ba har turawa suna yin irin wannan sai dai su ba tambayoyi suke yi ba su suna yin abin kawai da zai ba su natsuwa ne da raha nishadi kawai
akwai tashoshin da zaka kina son irin wadannan sai a ci wani abu kawai dai na raha kawai dai a wai wasa a dariya kana iya ganin misali sai wani ya waka mu wani ruwa kawai dai a yi raha a yi wasa in kuma aka nan shi abin nan wasa ne fa sai a tare a yi ta wasan a runguma juna a yi ta raha saboda ko ba su da la ilaha illallah da zai ba su nutsuwa ba su da sallah da zai ba su nutsuwa kun fahimta to amma a cikin mu nan da wasa misali nake ba ku da wasa ka dauke dan ruwa kawai a nudi ka wada mu wani in yi zai ka ce wasa ne ya kushe din ba ku fashe shi ina son ku gano irin yanda dabi'an girman kai yake a cikin dabi'un mu wannan girman kan ya kai ga a gidan ku ma wanka ya kira kai cewa na zo ya kira kai yana cin yaki yana zaune ce zo ban ga nan zo ba da ba ta zo ba girman kai ne ba wannan ba in ma za ka zo ɗin haka za ka zo kana tafiki kana zumbar waki ina ji kuma ya girme ka kun fahimci matsalar nan da kyau to wannan ita ce mafi yawan ɗabi'an talaka to in kuwa ka koma a babin wai ka gaya mishi gaskiya ya karɓa ko kare karɓa to wannan yana ganin bai ɓoye ga kowa ba bai ɓoye ga kowa ba so nawa ne za ka gaya mutum gaskiya ya take gaskiya wani in ka gaya mishi gaskiya gaskiyan ta faɗi sai ya ɗauko wani tsohon laifi a familin ku shi ya wuce suna kaza ni ne yanzu zai zo ya gaya maka ba malam kai haƙuri in dai gaskiya ya gaya maka karɓa ba za su cutar da kai ba za ta amfane ka ne kai wani ma fa gaskiyan ba kawai a gaskiya addini ba ka kira wani ka ce mishi kaga yaronka yana shaye-shaye ka dora mishi da addu'a ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza yana tashi sai zai ga wani yaron to kana da makiya a unguwan nan fa'idawa ga yanan wani ya zo ya ga mun kaza 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 shi ya mun ce kanin kakan baban shi shi ma kare kun ga wannan menene girman kai ne sake gaskiya girman kai ne ka ga mutum gaskiya abin da zai amfane shi amma sai ya dauke ka da wani yanayi kuma ka zo ka ce ma wani malam ka fito da kwatan gidanka yana cutar da musulmi musulmi da yawa suna taka wannan kwatan yana bata musu tufafi yana yaɗa cututtuka a cikin al'umma wani ka ji tsoron Allah ko dai ka samu fayi ka haka ka sa ta yanda yake shi kenan aka rika gurin ma shi kenan to ba zai karɓa ba sifan girman kai ta yi yawa a cikin al'ummar mu amma mutane ba ma gane cewa muna cikin ɗabi'an girman kai idan mutum ya tafi abu a gaba wanda ya sai ya hana shi wannan abin sai ɗaiɗai in ya riga ta abu zan yi kaza to babu wanda ya sai sai shi wannan ɗabi'a ce ta yi mana yawa har ya koma babu doka babu oda a cikin rayuwarmu saboda babu wanda ya sai faɗi babu wanda ya sai tsara ya ce dole haka za a yi kuma a yi to ballantana wani ma malami kai ganganci ka ce wai kai za ka je ka ce a yi ko a bari ɗabi'an girman kai tana da yawa cikin al'ummarmu ina son mu riƙa auna irin waɗannan matsalolin a kan kawunanmu talaka mai girman kai ko da yake ban sani ba ko ba ku gane waye talaka ba in na tambaya na ce waye talaka wani an sala ku ba ko ka ce min ni waye talaka ko ka ce ni sawa ne talaka ko ko ba ni ne talaka ba kowa ɗan kan shi nan talaka ne in kowa akwai mai arziki ya gaya mana domin a yi layi a zokar an zaka da Allah mai arziki ya nuna mana kansa sai mu yi layi mai les mu zo karɓar zakka ko na dukiya ko na amfanin gona ko na tumaki da awaki da dabbobi da haka dai talakawa ne mu ne talakawa duk cikin mu nan wanda aka dakatar da bashi albashi na wata biyu har a filin shi ya tono yanzu ma kenan wane ne ba a yi bashi anan ya kullum da rajatun mun ma'amili wani bashin shi ya fi nauyi wani bashin shi sai ya siye ka bashin da ake yin sai ya siye ka a ƙwarar da gaske abin ya maka dariya ko wani bashin da ake yin sai ya siye ka to idan dai kaga ana yin mutum bashin miliyan 5 in aka kidnapping din mutum ya da yake miliyan 1 ne zuwa 2 bare Allah ya shirye da mu ka tsare mu to mutum na uku shine mutumin da ya mai da sunan Allah Hajar da ita yake siya da ita yake saidawa nan shine muhallin shar da wannan hadisi in zai siya wallahi tallahi kala in zai saida wallahi tallahi kala na rike da Allah ne ba zan samu haka ba wallahi tallahi babu wanda zai karba a haka na shikenan in zai siya da rantsuwa in zai saida da rantsuwa to tunda mutumin nan ya rena sunan Allah ya cancanci Allah subhanahu wataala ya banzatar da shi kare mishi magana ta rahama ya cancanci Allah subhanahu wataala ya kyale shi kare ya tsarkake shi ya cancanci Allah subhanahu wataala ya yi mishi hukuma ranar tashin alkiyama wannan hadisi ina kiyau tsammanin akan shi ne muka tsaya ko to bari mu ci gaba mali yace wa fi sahihi ya zo a cikin ingantaccen hadisi mun shayi wannan bayani cewa shi tada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ba tada malaman hadisi bane in yace fi sahihi kar ka dauka cikin sahih Bukhari ko yake ne akwai yawan Bukhari ne ya rawaito shi akwai yawan Abu Dawud ne hadisin dai abu shi ya inganta sai yace fi sahihi bai dauki take irin na malaman hadisi ba amma wannan hadisi yana cikin sahih Bukhari da Muslim da Sunan Abi Dawud da Tirmidhi duk sun kawo wannan hadisi an Imran bin Qutain radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina Imran bin Qutain daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu ummati qarni mafi alkhairin al'ummata su ne ƙarnina thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suke biye musu sannan waɗanda suke biye musu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi amfani da khairu ummati mafi alkhairi a cikin al'ummata tun daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya zuwa tashin alkiyama to mafi alkhairin mutane su ne karni wato waɗanda suke zamanin din riwayar da ta zo gaba wanda zamu karanta ta yanzu riwayar sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya khairun nasi karni mafi alkhairin mutane gabaki daya karni mafi alkhairi gabaki daya yace karni shine ainihin zamanin nan to wannan idan ka hada riwayoyin nan guda biyu natijar da zaka samu ita ce idan ka dauko al'umma gabaki daya tun daga farkonta har zuwa karshenta al'umman farko ita ce al'umman annabi adam to tun daga zamanin annabi adam har zuwa tashin alkiyama to ba sun yi annabi ba to karnin da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ciki su ne mafi alkhairi to kenan a wannan ruwa kuma sai ce khairu ummati to natijar da zai fitar maka shine gabaki ɗaya al'umma al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alkhairi to a cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama din kuma mutanen da suka rayu da shi a wannan karnin su ne mafi alkhairi da haka don nan zaka iya bugan kirji ka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa daraja a cikin al'ummomi gabaki ɗaya tun daga zamanin annabi adamu har zuwa tashin alkiyama idan ka cire annabawa da manzanni kila an fahimta shine ma'anan khairu ummati qarni a wancan riwaya khairu nasi qarni kuma riwayan da zaka ƙara tabbatar maka da wannan ita ce riwayan da Bukhari ya rawaito yace wa bu'istu fi khairi quruni bani adam ni an aiko ni ne a cikin mafi alkhairin karnoni ƴaƴan annabi adam kenan duk a cikin karnoni tun daga annabi adam har zuwa tashin alkiyama to manzon Allah ya zo a cikin mafi alkhairin karnoni ita ce wace karni karnin da ya rayu a cikin ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anil sahaba sai ya kawo su ne mafi alkhairi to mafi alkhairi abin da ya sanya waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zama mafi alkhairi saboda yawaitin alkhairi a cikin su da kuma karancin sharri duk wani alkhairi da kaji nassin qur'ani ko nassin hadisi ya faɗi to idan kaji cikin sahabbai zaka same shi za kuma ka same shi da yawa kuma duk wani sharri da kaji qur'ani da sunna ya kore idan kaji cikin sahabbai zaka karancin shi kila an fahimta ba a ce babu ƴan kurakure da yake kuka ba kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗi zamu karanta insha Allah ta'ala a cikin wasaqiyya yake cewa idan ka dauki alkhairan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kace zaka gwama da kurakuran su to zaka ga kurakuran nizar wato ɗan kadan ne kuma zaka ga ya nutse a cikin tekun kyawun ayyukan su kyawun ayyukan su teku ne bai da iyaka amma kurakuran su fa ɗan tsararru ne ana iya samun kurakurai a cikin sahabbai ba ma'asumai bane annaba su ne ma'asumai amma kurakuran nan ya nutse a cikin tekun kyawun ayyukan su to shi ya sanya suka fi kowa alkhairi kuma a cikin su ne kaga masu da'awa zuwa ga Allah suke duk irin darajar da ake faɗi akan masu da'awa a tafarkin Allah to a cikin sahabbai ne fa ake samun masu da'awa zuwa ga tafarkin Allah da yawa kusan kowa kaɗan a cikin su mai da'awa ne zuwa ga Allah wani zai yi da harshensa wani zai yi da aikinsa wani zai yi da zuciyarsa wani kuma ya haɗa duka waɗannan abubuwan gabaki wani da gangan jikin shi zai da'awa da aiki kaga jihadi da su hijira duk suna cikin da'awa da gangan jiki wanda zai fito da makami ya je ya yaki waɗanda ba su yi imani ba saboda ya ba addini kariya yana cikin me yana cikin da'awa a tafarkin Allah subhanahu wataala a cikin sahabbai ne ake samun wannan da yawa duk wanda ka taɓa babu ya zaman banza a cikin sahabbai babu wani sahabi face ya toshe mu addinin musulunci wata kofa daga cikin kofofanta babu sahabin da ke zaman banza shi a ce bai da'awa da harshensa ba yi wa'azi ya faɗa karye nasiha babu wannan sahabi duk sahabin da ya ga mummunan abu sai ya inkari a kanta duk sahabin da ya ga kyakkyawa ba a yi sai ya faɗaitar a kan aikata sai dai wasu sun ce wasu a cikin wasu sun fi wasu haka nan waɗansu kuma da gangan jiki sun yi jihadi sun yi hijira waɗansu sun yi da dukiya waɗansu sun yi da lokaci babu dai wani sahabi face yana da irin salon da yake bi gurin da'awa zuwa ga Allah akwai kuma wanda ya haɗa shi da baki ɗaya irin sayyidina Abubakar sun haɗa duk wata ƙofa ta da'awa sun yi da dukiya sun yi da harshe sun yi da ƙarfi sun yi da kaza sun yi da kaza duk wata dama da Allah ya ba su sun yi da'awa zuwa ga Allah zuwa gare ta to a cikin sahabbai ne ake samun wannan ba wannan ya sanya tun da masu da'awa zuwa ga alkhairi sun yi yawa a cikin su sai aka sami zurfin imani a cikin su in kana karanta tarihin sahabbai sai ka ga kamar kana karanta labarin waɗansu mala'iku ne na musamman da aka sako da su ban ƙasa in kana karanta yanayin tsoron Allah da yanayin da suke kusantan Allah da yanayin da suke mu'amala da junansu in ka auna da kanka sai ga kai wannan kamar ba mutane ba sai kai ta tarayya hakan zai faru yanzu wani imani ne zai ɗibe ka a ce a kawo sadaka a gina addini ka je ka ɗauko da motanka da takardun gidanka da account ɗinka dukiyar da ke cikin account duk ka ɗauko ka ce gashi na ba da fi sabilillahi da akwatin kayanka akwatin da kake da kaya da takalmanka duka ka tattaro ka zubo a mota ka zo ka ce gashi a taimaki Allah da manzonsa a taimaki addini akwai wanda ya taɓa kwatanta wannan sashin sahabbai suna yin wannan da yawa ba sahabbai ne suka zaɓi ma kansu talauci taqarruban ilallahi suka zaɓi su zauna da talauci su talakawa ne fitik saboda su kusanci Allah subhanahu wataala saboda ya karanta musu hisabi ranar tashin alkiyama cikin masu wanda zai iya wannan yanzu ne wanda aka ba shi zaɓi da ka zama talaka ne da ka zama mai arziki da Allah waye zai zaɓi talauci yanzu mutane ne mai addu'a ya dawo ma kaga al'amarin sahabbai da kamar wuya ta kamar wuya yanzu kana da matan kawai ka rabu da ita abin kaddara mutum ya rabu da matarsa sai abokin shi kudda kudda ya zo ya aure daga lokacin shi kenan sai ce wallahi ban san mace amana ba ne wani ma budurwa fa yake da ita ba mata ba ne sai suka je ta ɗi da abokin shi sai budurwan ta ce wallahi abokin ta ke so ba shi ba kila ya tsaye shi ya cin kwalliya ne ko ya tsaye shi ya maka ya ce Allah ya yi tsakanina da kai ban taɓa sai maka ba to ballan tana mata sai rabu sai mu abokin shi ji a wurin mata shi ke na sauraro shi ko sahabi ta tsaruban ilallahi dan neman kusantan Allah zai kira matan biyu ne uku ne yace zabo wacce kake so ki wani a ciki sai ka zaba ko kudan mimike in ga tsawon ku tukuna kaga wace ce tafi gin sosai gin ta yi gin sai ka jabi sai ce to na take ki saki da sai ce abin nan te idda in ta gama iddanta sai wancan abokin naka ya aure ta shikenan kuma tsakankanin ka da ita ko gaisuwa ka tamanni babu kaga aikin imanin sahabbai kai na da yawa to wannan ya sanya Allah subhanahu wataala ya ba ku wannan fifikon na khairun nasi ko kuma khairu ummati kamar yadda manzon Allah ya faɗi ga kyakkyawan aqida a cikin su ga tsabtan zuciya ga ƙarfin ran da ciyar da dukiya fi sabilillah ga abubuwa daban-daban shi yasa sai annabi ya ce khairu ummati qarni sune qarni dangane da al'amarin qarni al-hafiz ya kawo a cikin fatul bari sabanin malamai akan al'amarin qarni waɗansu sun ce ƙarni shekara 10 waɗansu sun ce shekara 30 waɗansu sun ce shekara 60 waɗansu sun ce 50 waɗansu sun ce 70 waɗansu sun ce 100 waɗansu sun ce 120 waɗansu kila an gane daga dai shekara 10 zuwa 120 shine kololon abin da malamai suka yi ta sabani akai akan shine ƙarni ƙarni amma dai magana ta gaskiya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce ƙarni ai asali daga al-aqran ne a karan su ne sa'o'in juna ko al-iqran haduwa an hadu akan wani addini ko an hadu akan wata siyasa ko an hadu akan kaza to sa'o'in nan da suka hada akan wannan abin mafi yawa mafi galaban ko mafi rinjayen rayuwarsu shine ƙarni kun gane mafi rinjayen rayuwarsu shine ƙarni kamar sahabbai a ce sahabbai shekarun da mafi yawan su suka bar duniya kawai shine ƙarni kaga sahabi na ƙarshe da ya rasu Abu Qufay ya mutu hijira shekara 110 ko 120 kun gane kaga ya wuce shekara 100 din ya wuce shekara 100 yawa tabi'ai kusan na ƙarshen su wanda ya rasu ya mutu hijira na shekara 180 ne kaga in ka dauka sahabin can sahabin karshe ya mutu shekara 120 shi kuma wannan tabi'i na karshe ya mutu shekara 180 kaga karin tabi'i shekara nawa kenan 60 kenan shi kuma tabi'u tabi'in na karshe kusan na karshe sun mutu ne shekara 200 da 20 kaga su kuma shekarun nasu bai wuce 40 ba so da kake suka ce abinda ake nufi kawai da ƙarni shine in ka kalli da asalin kalmar shine kawai sa'o'in juna mafi rinjayen shekarun sa'o'i shine ƙarni da haka an ka ce zubin sahabbai to mafi rinjayen shekarun da suka yi mafi yawan su suka rasu nan ne ƙarni tabi'ai mafi yawan rinjayen shekarun da suka yi shine ƙarni tabi'i tabi'in mafi rinjayen shekarun da suka yi shine ƙarni kila an gane a ce ƴan siyasan NPN mafi rinjayen shekarun da suka yi shine ƙarni ƴan jamhuriya ta biyu ko ta uku mafi rinjayen shekarun da suka yi shine ƙarni yanzu ko da za ka samu waɗanda suka yi rayuwa a jamhuriyar siyasa ta farko mafi yawan su sun mutu kun gane zamanin su NPN ɗin nan a zamanin ku su sassan dauna nan ne jamhuriya ta farko ko NPC su ba su ne jamhuriya ta farko ba su wa'annan galibin su ai sun kare ƴan tsararru ne suka rage da ka sai a ce ƙarnin su sassan dauna sun tafi in ka ɗauki jamhuriya ta biyu su ne jamhuriyar su shagari NPN kenan su ma za ka ji damar sun tafi to yanzu jamhuriya ta uku ake ko ta hudu ne wannan ta uku ne ko ta hudu to ta hudu to yanzu haka za ka ana ta yi da 'yan siyasan da sun fara yanzu 'yan shekara 27 da 8 30 40 duk inda ka kara shekara 40 nan za ka mafi yawan mu duk an tafi za ka ƙarnin kenan shi ne dai magana mafi inganci to manzo Allah yake cewa khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahu sannan wadanda suke bi musu tabi ai kenan thumma alladhina yalunahu sannan wadanda suke bi musu tabi'u tabi'in ala imran ibn husayn yace fala adri azkara ba'da qarnihi marratayn aw thalathah na manta manzon Allah qarni uku ya fadi bayan shi ko ku qarni biyu ya dai ce khairu ummati qarni kaga zamanin shi kenan sai ya ce thumma alladhina yalunahu to annabi ya kara da ta uku ko bai kara ba imran bin husayn yace gaskiya na manta amma dai ya tana an fadi biyu to ta uku ne an kara da ita ko ba kara ba ko ya manta amma riwayar ibn mas'ud da zata zo ta gazzama ta tabbatar cewa kawai guda biyu annabi ya fadi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum shikenan daka zubi uku kenan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in kuma su ne dai wancan aya ta kawo wa may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masira su ne al-mu'minun innas su ne khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum kuma idan ka kalli zubin yanda rayuwar ta gudana har ya zuwa shekaru ta 200 da wani abu din nan anan ne aka sani alkhairi da albarka mai yawa amma daga bayan zamanin tabi'u tabi'in daga lokacin nan ne bid'o'i kuma suka yadu bid'o'in mu'tazila bid'o'in khawarij bid'o'in rafida bid'o'in kaza daga lokacin nan ne kuma bid'o'i suka mamaye al'umma sarraye yawa zunubi yawa saboye yawa daga wannan lokacin da aka karnonin nan guda uku sune karnoni mafi alkhairi mafi albarka annabi yace thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yastashhaduna to bayan wadannan karnoni din kenan masu albarka to za a samu wadansu mutane sun mai sifofin wadannan mutanen suna kishiyantan wadancan na farkon can su na farkon can kun ji suna da alkhairi ga irin dabi'un suna alkhairi to su na bayan nan fa yashhaduna wa la yastashhaduna suna shaida alhalin ba a neman shaidar su yashhadun suna ba da shaida wa la yastashhadun alhalin ba a neman shaidar su kaje su fata harko ina ma'anar wannan magana kenan suna ba da shaida ko kuma kowa ya san makaryata ne duk wanda kaga ba a neman shaidar sa a ce mu je mu tambaye wani a ce wani a ai ba zamu abin nan ba ya nuna ne kenan yana makaryaci ne kenan makaryatan mutane za su ne bayan sahabbai da tabi'i tunda gashi ya shahadu suna ba da shaida wala yastashhadu amma ba ma alimin su ba da shaida saboda an san ƙaryan su da shi mutuncin su ko kuma ya kasance suna ba da shaida wala yastashhadu tun kafin a nemi shaida fadi ba tambaye ka ba in garaji wanda hakan yana nuni akan cewa ba su dauki shari'an Allah da kima ba tunda shaida na daga cikin abubuwan addini da haka tunda ba su kimanta addinin ba za su iya ba da shaida kawai ko da ba tambaye su ba saboda mene ba su san shaida amana ba ce in ma za su kuma ba da shaida ba tare da tantance hakikanin gaskiya ko za su ki shaida ko dai saboda a ba su duniya ko saboda su zama suna kusanci zuwa ga masu mulki sai mutum ya ta faɗin abin da yake a zato ne abin yake da shi kuma za a gina hukunci ai honorable ai wallahi ka gani ai excellency ai ka gani Allah ce miki hakimi ai ka gani ba a tambaye shi wannan shaidan ba haka nan zai zo ta fashi ta da ta yi shi lidita ko da ma ya faɗi gaskiya to ballantana mafi yawa kuma ƙarya ne ko kuma dai an gina akan zato kaga wannan mummunan ɗabi'a ce dan haka ga ƙarya ta bayyana cikin al'amuran shi ba ma ba a neman shaidar su ko kuma suna wasa da dokokin Allah shaida amana ce Allah ya faɗi hukunce hukuncen ta da dokokin ta a cikin littafi amma ba tare da cewa waɗannan dokoki da haƙoƙa ba nan da nan suke zuwa su ba da shaida to kago ina sifofi guda biyu alama ne ya shahaduna wala yastashhaduna mummunan ɗabi'a ce duk da kasancewa akwai gaban da zaka bada shi da tunkatin a tambaye ka har hadisi ya faɗi alkhairi akan masu irin wannan tabi'a annabi ya ce Allah ukhbirukum bi khairi shuhada kuna son in gaya muku su wane ne mafi alkhairin masu bada shaida sai ya ce allazi yati bi shahadati qabla an yus'ala al-imam muslim ka hadisi wadanda suke bada shaida tun kafin a tambaye su malama suka ce to abinda ake nufi shine suna bada shaida a cikin hukukan Allah wannan hukun Allah baka da bukatun sai an tambaye ka suna umarni da abin da yake suna hari akan mummunan aiki suna kafa hujja wannan baka da bukatun sai ka tsaya an tambaye ka ko kuma suna bada shaida a cikin hukukan jama'a da suka ga zalunci zai fito karara ko kuma an yi kikika an rasa samun tabbas ko kuma suna da tabbas to tun kafin a zo ma a tambaye su sai su bada amsa dauka a cikin rabon gado wannan filin na alhaji ne ko ba na shi bane don mutum ya cikin gado ko kuma wannan gidan shin alhaji yake kyauta da shi kafin mutum sa ko dai ba babu wani shaida to shi kuma wancan malamin ya kai sai ce a taro mishi ƴaƴa na ji kuna ta fadin sa akan filin guri kaza ko gidan guri kaza to muna tare da alhaji a rana kaza ga watan kaza da wani da wani da wani a wurin ne za ta aika za aika za aika za aika za aika aka ce kadai kenan alhamdulillah an samu rayuwa kaga wannan ya tsauta wannan ya zama khairu shuhada khairu shuhada amma cikin hakokan da yake ba a tambaye ka ba masalan a kotu an je ana shari'a kawai saboda shishigi da neman suna sai ka je ka ce wallahi ka tabbatar da cewa wannan rabin shi ke da gaskiya shi wani yace na rantsa da Allah shi ke da gaskiya a gaba na akai kuma duk ƙarya ne to kaga wannan aibi ne daga cikin aibuba na dabi'un miyagun mutanen da za ta biyo bayan sahabbai wa yaquluna wa la yu'tamanu suna ha'inci shi yasa ba a amince musu in ka amince mishi akan dukiya ya ha'ince ka in ka amince mishi akan iyalinka ya ha'ince ka in ka amince mishi akan mutuncinka ya ha'ince ka sun zama ha'inta ke ha'inci da baki ke ha'inci a aikace wannan ko a cikin 'yan siyasa ne ko a cikin mu ne zamantakewa mu daidai ku mu duka wannan ya sanya ba a amince musu yanzu idan ka ɗauko naira 250,000 ɗinka kowa ka gani za ka iya bashi ajiya ka zo masallaci ka zo masallaci ka ce duk wanda ka gani za ka bashi ajiya cikin mutum goma da za ka ba su mutum ɗaya ne zai iya dawo maka da amana nuna ina gaya maka na masu zuwa masallaci kuma ƙyale masu siyasa da za su je su ta intanet su ta ƙarairayi a gidan rediyo kana ci su ta ƙarairayi a jaridu kana ci ka ƙyale su wannan sun riga sun yi nisa ka zo masallaci kawai nake nufi wane ne yanzu a ba shi ajiya yanzu in sa mallam Adamu ya samu koda 50,000 ya ba shi ajiya zuwa wata biyu ko uku sai an ta bincika idan ka je gidajen mu yau kana kanka aure da ɗanka ka samu ɗansa ɗan kuɗi ka samu ɗan 70,000 cikin yayyenka ko ƙanninka ne za ka ɗauka ka ba ajiya sai ka ga cikin ku 12 kila kana iya waza ba mutum ɗayan da za ka iya ba shi ajiya a gidan naku gaba ki ɗin kenan gaba ki ɗin gidan ba a mintaci kuma duk mun yadda da wannan fa mun yadda da wannan to kaga abin da hadari ha'inci ya yawa a cikin mu kai ba ma wai kama ba mutum ajiya ba wani lokaci ka ba mutum bashi sai ga kamar ya sha nonon mahaifiyarsa ko dai mahaifiyarsa ka ce ka sha nonon ta ai kai maka da'a da biyayya ko ha'inci ya yawa masu sana'o'i in ka dauki amana ka danka wa mutum shikenan sai ha'ince ka ai gulun ban al'ajabi to manzon Allah ya riga ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya riga ya faɗi cikin sufofi irin waɗannan mutane in ka aminta da su sai su ha'ince ka idan ka ba su abin nan sai su ha'ince ba aminci mu ka ko ina miya gun idi ne ba yace wayanziruna wala yuqun suna alƙawari ba ta saka alƙawari ko dai alƙawari ga Allah alwashi ke mun yi magana akan alwashi a baya duk da kasancewa yin alwashi mun ji bayanai na malamai a kai
akwai gaban ma take zama harama yin alwashi idan kai alwashin da ka sanya ma Allah sharadi in kai mun kaza ya Allah ne kuma zan yi kaza malamai da dama sun tafi akan cewa haramun ne wadan sun tafi akan cewa ba haramun bane makruhi amma alwashi kuma da kake shi ba tare da wani sharadi ba nayi alƙawarin zan yi sadaka ba tare ka ce nayi alƙawarin in an biya ni alwashi na an gyara matsalolin ofis ne aka biya ni alwashi na na watar biyar a hadi to zan ba da sadaka kaga ka sanya ma Allah sharadi kenan wannan haramun ne kawai zan yi sadaka gobe insha Allah ta'ala kaga wannan babu wani sharadi to da wancan din da aka yi mai sharadin da wannan in dai mutum ya riga kulla alwashin ko wajibi sai ya cika wajibi kaga wannan alwashi ga Allah ne mun tattauna akan shi a farkon littafin nan to akwai kuma alwashi ko alƙawari ga mutane zan yi maka kaza zan yi muku kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza amma ba zai cika ba ba zai cika ba ko a cikin shugabanni ga yin kana ne ko a cikin gidan aure za ga namiji zai ma matan shi alƙawari yake cikawa wani ne ma ƴaƴan shi alƙawari yake cikawa wani ne ma ɗaliban shi alƙawari yake cikawa waɗansu ɗaliban fi malamin su alƙawari za su ka kawo har da suke cikawa ko ba samu mai anguwa ya alƙawari ga talakawa anguwa yake cikawa ga abubuwan nan mabambanta duk sifofi ne munana sifa ta uku kenan wa yadhharu fihi mustaman zaka ga alaman kiba na bayyana a tare da su alaman kiba zaka ga suna ci su bulbul ha to wanda yake ba da shaidan zur shaidan ƙarya galibi ba ana yin wannan don a samu duniya bane zai kiba kuwa wanda in an ba shi amana yake cin amana ba dai ana ci don a tare duniyan bane zaka ga alaman kiba a tare da shi wanda in yi alƙawari sai ba bakin riya hana duk dai ba ana yi saboda a tare duniyan bane to sai annabi ya ce wa yawar fi musliman za ka ga alaman kiba a tare da su abin da suka mai da hankali a kai kayan ciye-ciye da kayan shaye-shaye na jin daɗi a je ƙasan waje a cika za a je ƙasan kaza a cika za an je ƙasashen turawa an ci iri kaza an ci iri kaza an ci iri kaza an je ƙasashen larabawa an ci iri kaza an je ƙasashen asiyawa an ci iri kaza an je ƙasashe daban-daban na afirka duk ba abin da ba ci ba abincin gidan aljanna ne dai kuma cin shi zai wahala amma ababen ci ne da na sha hadda haramun ana ci hadda haramun ana sha shine sai kaga mutane sun maida hankali akan duniya kawai menene za su ci su yi ƙulƙul fatan su yi laya-laya ga yana ina jin wani bawan Allah jiya yana magana a rediyo ana cewa to ga ƴan majalisu wakilanmu ya ce eh za ka gane wakilanmu ne ko wakilan kanku ne inda idan ka gari gan shi ta canza fatan jikin shi ya canza motan da yake shiga ya canza akan kuɗin shi ya canza to a lokacin nan za ka gane irin wakilcin da yake na kan ya koko yana wakilcin kansa to dai irin wannan shine akwai mutum da za ta ga ya tafi hulen shi wannan duk ta ci ne amma cikin shekara ɗayan farko ina ai an shiga next level an wuce nan to dama abin da ake ta fafuta ka kenan eh abin da ake ta fafuta ka kenan shi yasa akan wannan za a iya kashe kowa ana iya fitowa ai jihadi jihadi ba fa dan dauka addinin Allah ba jihadi ta kankanin magoya ba wani da magoya ba wani jihadi a fito da makami ai yaki an yi wannan a Kaduna an yi wannan a Kano wurare daban-daban ana yi jihadi a kashe wani a zubar da jinin wani saboda sai wani ya koma sanata sai wani ya koma rai sai wani ya koma gabna sai wani ya koma ciyama ana yi ko ba a yi duk me ake ma a steman ana son a samu duniya ne a jiki abin da nake so shi zan ci abin da nake so shi zan sha in fito tas-tas in shiga mai kyau in hau mai kyau in ci mai kyau to amma ta hanyar haram duk wannan halal ne in ta hanyar halal ne amma ta hanyar haramun to wannan alama ce da ke nuni akan cewa wato an samu matsala mahallin shahidi a ciki shine yashhaduna wa la yastashhadun yawa suna ba da shaida tun kafin a tambaye su kenan suna rantsarin ƙi na ƙarya suna shaidar zur suna kuma ɗaura rantsarin ɗanku a shaidojin su ga ƙaryace-ƙaryace Allah subhanahu wa ta'ala shirya ta da wa fihi a cikin da Bukhari da Muslim Ali bin Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas qarni man zan Allah ya nafi al-khairu mutani sunni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kamar da muka karanta a wannan hadisin thumma taji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatuhu daga nan kuma za a samu wadansu mutane wanda wato tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu ran uwan dayan su na gabatan ko kuma shedan dayan su na gabatan rantsuwansa yana gabatan shedan sa kaji rantsuwan kai daga cikin ko kuma shedan kai daga cikin su yana gabatan rantsuwansa rantsuwansa kuma yana gabatan shedan sa malamai suka ce wannan yana da ma'ana guda biyu ne ko dai da al'amarin rantsuwa da al'amarin shedan duk ba su dauke shi wani kayan gabas ba da aka kode shi za su tarar tsaron kansu za su ta shedan su ko shedan zurne ko shedan gaskiya ne ba tun da dai ne da aka ba su kimanta dokokin Allah da shari'o'in sa ko kuma ya zama ma'anar sa shine saboda su ba amintattu bane makaryata ne sai kasance duk in za a yi magana sai an rantsar da su in ana neman shedan sai an rantsar da su wani lokaci a fara rantsar da su kafin su ba da shedan wani lokaci su ba da shedan sannan a ce su rantsu kun gani wani ka rantsa da Allah za ka faɗi gaskiya yace na rantsa da Allah zan faɗi gaskiya sai to faɗi inda aka kaga a wannan lokacin rantsuwan shi ta riga yi shedan sa wani lokaci kuma za a zo a ce wani ga mana abin da ya faru in ya gama faɗi wani ya kalla wani wani ya kalla a ce to ya faɗi ya rantsa ya rantsa ya rantsa saboda menene ba a ji shi ba yace na rantsa da Allah haka aka yi duk dai wannan alama ce dake nuni akan cewa waɗannan mutane ba su dauki al'amarin shida da al'amarin rantsuwa da kima ba da ta kima wato kiman ta rantsuwa na daga cikin abin da ke nuni na alama na imani wa qala ibrahim bin yazid an-nakhai yake cewa kanu yadribuna na ala shahadati wal ahd ai iyayen mu da shugabannin mu sun kasance suna dukan mu idan muka rika yin shaida ko muka rika yin alƙawari wa nahnu sighar alhalin muna yara daka iyayen suna dukan su in suka ji sun yi shaidan zo ba a yi ba bai ji ba bai gani bai ce haka aka yi idan iyaye ko shugabanni suka gane wannan daga yara akan kama su a zane su ko kuma idan aka ji yara suna wasa da al'amarin shaida nan da nan wallahi zan ba da shaida tun kafin a tambaye shi ni zan ba da shaida to sukan kama ka su gane su ko kuma su ji yara suna yin alƙawarin da ba sa cikawa sukan kama su su gane sun tabbatar da wani alƙawari ga dan uwan shi yaro amma ya cika sai a gane shi ko kuma in suka ga sun dauki alƙamarin abin nan rantsuwa shahada kenan a wata fassara suka ce rantsuwa sun dauki al'amarin rantsuwa da kuma al'amarin alƙawari da wasa ko da yaushe yara su tarar tsaron tsi wallahi tallahi zan wallahi tallahi ba zan yi ba na rantsa da Allah na yi na rantsa da Allah ban yi ba sai a kama yara a gane shi wannan dai an nuna maka yanda magabata suke mutunta sunan Allah suke mutunta rantsaran tsi da sunan Allah mali ce fihi masa'ilin abin da ya gabata za mu fahimci al'ula mas'ala ta farko alwasiyatu bi shirri al-ayman mun ji wasiya akan kiyaye rantsaran tsi wannan ayan da mallai ta mana farko wa sabu aymanuhu الثانية مسألة تبيو الإخبار بأن الحلقة منطقة للسلعة ممحقة للبركة من جد شيء وارن ترن قينا كريا ينا شقد كافون شي ينا شقد هاجة شكين طوكي كما ينا شقد هاجة شهرد كالن دوكيا أما كما ينا تيب البركة دوكيا الثالثة مسألة أخرى الوحيد الشديد من جد نركو مسألني في من لا يبي fi man la yabi'u wa la yashtari illa bi yaminihi ga mutumin da baya siyan haja ko baya siyar da haja sai ta hanyar rantsuwa ar-rabi'atu mas'alatu hudu at-tanbihu ala anna adh-dhanba yu'azzamu ma qillati ad-da'i mun ji cewa ashe zunubi yakan yi girma idan babu dalilin ma da zai ta yi zunubi a ina muka fahimci wannan da aka ce ushaymiqun zani sai aka shiga da shi cikin narkon azaba saboda mene babu da gidin da zai wannan zama babu in sha'awa ce sa azumi shi ba yi sha'awa idan abin nan dukiya da mulki ke sa a girman kai wancan talakan ba yi shi to kuma gashi yayi to wannan ya shigar da shi cikin mugunyan azaba al-khamisatu mas'alatu biyar dhammu alladhina yahlifuna wa la yustahlifun an zargi wadanda suke rantsuwa al-halin ba a nemi su rantsuwa ba kaga fasaran da malam yema yashhaduna wa la yustashhaduna kenan suna rantsuwa al-halin ba a nemi su rantsuwa ba kun ga fasaran shi malam yema wancan gaban kenan da ta duk wanda ya rantsuwa ba a nemi rantsuwa ba to a zargi ne sai dai ba alal itlaq akwai wuraren da yake ko ba a nemi kai rantsuwa ba kana iya rantsuwa idan bukatun haka ta kama alqur'ani mai girma ya kawo rantsuwa sai guda uku wanda yake kuma hakan yana nuni akan cewa in kana son ka karfafa magana babu ne ke kai rantsuwa in dai ba ƙarya zaka faɗi ba kamar fadin Allah subhanahu wataala wa yastanbi'unaka ahaqqun hu aka ce qul i wa rabbi sun tambaye ka wai shin Allah gaskiya ne aka ce ka ce i kaga sakwatanci yana da asali ba to wani wurin ka ce i ba har ka sakata ba ko ko na zage zage to i kaga wani lokaci suna da abin nan to kul i ka ce i wa rabbi ina rantsuwa da Allah kaga ba ce yanzu amma kuma ga Qur'ani ya kawo mana wannan rantsuwa to da haka babu laifi ai rantsuwa kamar za amal ladina kafaru allan yub'athu kul wa rabbi la tub'athun sun ce ba za a tashe su aka ce ka rantsi da Allah cewa za a tashe su kul wa rabbi na rantsi da Allah za a tashe su to kun fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kaga duk waɗannan rantsi ne da Qur'ani ya kawo domin karfafa magana da haka in magana ta zama ana son a karfafa ta domin a dauke ta da kima babu laifi a rantsuwa amma kada mutum ya mai da shi ta ganka فالثالثة مسألة تشيدا ثناؤه صلى الله عليه وسلم عن القرون الثلاثة أو الأربعة من جهة من زان الله صلى الله عليه وسلم يهيبون الخير أكان قرنون نم قدا أكو هو قدا هم وذكر ما يحدث بعدهم كما من زان الله قد أجن جزي فاربايانك لا أصموت أني ما فيه ورمت أنا إي ما فيه شيدا تخطب أعطم بي سبا سنة دي السفو فينا مناتينشي إن سنية مغانا في قرية in sun yi alƙawari su saba in an amince musu sai ha'inci ba sufofin kenan ba dan kaje a cikin hadisi to sufofin munafinci zai bayyana daga bayan waɗannan karnoni guda uku ko guda hudu as-sabi'atu mas'ala tabakan zamma alladhina shaduna wa la yashhadun mun ji an zargi waɗanda suke ba da shaida tun kafin a tambaye su shin abin da ke da alaka da haƙoƙin mutane ko a kotuna ko abin da yake kama da haka ko kuma waɗanda suke ba da shaida alhalin shaidan zurni ba a neman shaidan saboda an san makaryata ne amma shishigi da neman suna zai sa ta iza kansu sai ta so ta kansu sai sun ba da shaida as-saniyatu mas'ala ta takwas kuma ta ƙarshe kaumu salaf yadribuna sighara ala shahadati wal ahd mun ji cewa magabata suna tarbiyyantar ƴaƴansu har dukansu suna yi idan suna wasa da shaida suna wasa da alƙawari ko suna shaidan ƙarya ko kuma suna karya alƙawari ko kuma ba su kasa kimanta girman shaida da kuma girman alƙawari kamar yadda addinin musulunci ya tabbata wannan shine ƙarshen wannan babi muna fatan abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana babin ƙarshe babin da zamu kai sati ne zuwa insha Allah babu ma ja'a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babin da zai magana akan alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine ƙarshen karatu Allah mu kurkur ki yarfa mana asiri amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi sallallahu wa baraka ala nabiyyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk